Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 21, da 25. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da Alfa Radio Kumasi, sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Talata 19 ga watan Satumba na shekarar 2017. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Jummai Ali da sauran abokan aiki, muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga kanan labarai.
Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres a jawabin buɗe babban taron Majalisar Dinkin Duniya da yayi, ya aika shaidan cewa begen kasar Korea ta Arewa na kera makaman nuclear shine babban kalubalen da duniya ke fuskanta a yanzu. Sannan kuma an sassuci ta kasar Yamma ta fito ta Allah wadai da ke ta hakkin bil'adama da ake yi a jihar Rakhine da ke yammacin kasar ta. Ko da yake ta fitaki fitowa ta cicciki jami'an tsaron kasar da ake zargin cewa suna gudanar da kisan kiyashi. Zirga-zirgar jiragen saman fasinja na cikin gida da na kasashen waje kuma sun tsaya cik a Auckland, babban birnin kasar New Zealand, a yau Talata, a yayin da kasar take kokarin ganin yadda za ta magance karancin mai da take fuskanta.
To Allah ya kyauta. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yau ne shugaba Muhammadu Buhari zai yi jawabi a zauren Majalisar Dinkin Duniya da ke birnin New York a taron majalisar karo na 72. Bayan haka za ku ji tattaunawar da shugabannin matasa suka yi a ofishin Sashen Hausa na murya Amurka a birnin Tarayya Abuja game da rikicin kabilancin da ke faruwa a kasar. Muna kuma dauke da rahoto akan taron shekara-shekara da kungiyar jami'o'in yammacin Afirka ke gudanarwa yanzu haka a birnin Yamai. Kamar kuma yadda muka saba, yau ma za mu kawo muku shirin noma wanda Sarfila Hashim Gumel ya shirya kuma zai kawo, amma duk sai bayan labaran duniya.
Assalamu alaikum sauraro, ga kuma cikakkun labaran. Yau Talata, babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya bude babban taron Majalisar Dinkin Duniya tare da sauran shugabannin kasashen duniya, ciki har da shugaba Donald Trump na Amurka da kuma shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya. A jawabin bude taron da ya gabatar, Antonio Guterres ya aika shaidan cewa begen kasar Korea ta Arewa na kera makaman nuclear shine babban kalubalen da duniya ke fuskanta a yanzu. Yace yaduwar muggan makamai suna haddasa babban hatsari. Sakataren na Majalisar Dinkin Duniya, wanda a watan Janairu ya dare kan wannan mukami, ya kuma bayyana barazana da sauran kalubalen da duniya take fama da su, da ya buƙaci da yace ya ana buƙatar a haɗa kai domin magance su. Dazu-dazun nan shugaban Amurka Donald Trump ya kammala gabatar da nasa jawabin. Bayan labaran duniya, abokin aikin mu Sarfila Hashim Gumel, wanda a halin yanzu yake birnin New York, zai mana bayanin wasu daga cikin abubuwan da shugaban na Amurka ya tabo. Haka kuma, kamar yadda kuka ji bayani da farko, ana sa ran shi ma shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a yau zai gabatar da nasa jawabin.
An san suci ta kasar Myanmar ta yi Allah wadai da ke ta haƙƙin bil'adama da ake yi a jihar Rakhine da ke yammacin kasar, inda tarzomar da aka yi ta tilastawa fiye da musulmin Rohingya 400 arcewa zuwa kasar Bangladesh makwabciyar Myanmar a 'yan makonnin da suka shige. A jawabin da ta gabatar daga babban birnin kasar a yau Talata, jawabin da aka daɗe ana jira, An San Suu Kyi ta wato ta ki ta ɗorawa jami'an tsaron kasar laifi, wanda ake zargi da laifin gudanar da kisan kiyashi a kan 'yan Rohingya. An caccaki An San Suu Kyi a saboda ƙin fitowa ta yi Allah wadai da wannan al'amari, a saboda sukan da ƙasashen duniya suka yi daga kausan harshe ya sa ta soke halarta babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya. Duk da haka, ta dage a kan cewa zarge-zargen da aka yi sun ta'allaka ne a kan ƙwararren shaidu kafin a ɗauki wani mataki. A halin da ake ciki kuma kasar India ta ce tana da bayanan sirri da suka danganta ƴan gudun hijirar Rohingya da kungiyar ƴan yakin sa kan kasar Pakistan da suke cikin India. Saboda haka tana da hujjar kora ƴan gudun hijirar 40,000 da suka shiga kasar cikin shekaru 5 da suka shige. Jami'an Majalisar Dinkin Duniya da kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun yi Allah ware da wannan matakin ko kuma shirye-shiryen da India take yi. Na kore ƴan gudun hijira a lokacin da dubban mutane suka arce musguna musu da ake yi a kasar Myanmar.
To waɗannan labarai suna zo muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kimamin jiragen saman fasinjan wato na zirga-zirgar cikin gida da na kasashen waje 36 ne aka soke tashin su ko kuma zirga-zirgar su daga filin saukar jiragen saman birnin Auckland na kasar New Zealand a yau Talata, a yayin da kasar take kokarin ganin yadda za ta magance karancin mai da ta mako guda tana fama da shi. Tun lokacin da babban bututun jigilar mai ya huje, kasar ta yi hasarar samun kimamin kashi 70 daga cikin 100 na man da ake durawa jiragen sama. Kamfanin da ya mallaki wannan bututu ya ce sai makon gobe idan Allah ya kai mu za a kammala gyara bututun. Prime Minister kasar Bill English ya ce an buƙaci tankokin mayakan ruwa da manyan motocin rundunar sojan kasar su yi jigilar mai domin samun sauƙin karancin man, kuma ya yi kira ga wakilan majalisar dokokin kasar da jama'a da su daina yin tafiye-tafiyen da ba su zama wajibi ba har sai an magance wannan matsala ta karancin mai.
Mahaukaciyar guguwar teku Maria ta afkawa tsibirin Dominica cikin dare bayan guguwar ta ƙara ƙarfi zuwa maki na 5, al'amarin da ya haddasa ambaliyar ruwa da ke jawo barazana ga rayukan mutane. Prime Minister tsibirin Roosevelt Secret ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa za su buƙaci taimakon tunkarar wannan matsalar. Cibiyar nazarin mahaukaciyar guguwa ta Amurka da sanyin safiyar yau Talata ta ce mahaukaciyar guguwar teku Maria tana tafi da ƙarfin iskar da ke juyawa kilomita 250 cikin sa'a guda. Sannan a hankali guguwar ta fara matsawa daga Dominican. To amma abin takaici shi ne mahaukaciyar guguwa Maria tana yin ɓarna a tsibirin da mahaukaciyar guguwar teku ta Ama ta yi ɓarna kimanin mako guda ko kuma kwanaki 10 da suka shige. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla kamar yadda kuka ji a kanan labarai a kuma cikin labaran duniya, a yau ne aka bude babban taron Majalisar Dinkin Duniya a birnin New York da ke nan Amurka. Kuma shugaban Najeriya Muhammadu Buhari shi ma ya samu halartar wannan taron, kuma ana sa rai a yau zai gabatar da jawabi a wannan zauren na Majalisar Dinkin Duniya. Abokin aiki na Sarfil Hashim Gumel shi ne ya samu halartar wannan taron, kuma kai tsaye ina tare da shi zai bayyana mana halin da ake ciki yanzu haka. Mallam Sarfilu, ko kana ji na? Mallam Sarfilu Hashim Gumal, kana tare da mu? To ga dukkan alama dai ana ta injiniyoyin mu suna ta kokari su sami Sarfil Hashim Gumal da ke birnin New York yanzu haka, yana tattara mana bayanan abubuwan da suke faruwa. Mun same shi ina gani yanzu. Sarfil Hashim Gumal, kana tare da mu?
Madam, ina tare da ku.
To madalla, ya birnin New York din?
A birnin New York gashi nan ya cika ba tsulza a ce, yanda kamar yadda kika sani dai a yau yanzu haka an bude babban taron Majalisar Dinkin Duniya da ake gudanarwa, kuma shugabanni sun fara jawabansu. Duk da yake dai yanzu ba a zo kan shugaba Muhammadu Buhari ba.
A yau ne, amma zai tabbas yau zai yi bayani.
Yau zai, in an jima kaɗan nan da awa ɗaya na sun tabbas zai yi jawabi. Wato yanzu dai haka dai, wato da aka bude taron shi babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres shi ne bude taron, inda ya yi jawabinsa. Bayan da ya gama jawabin, shi kuma shugaba Donald Trump ya biyo bayan sa shi ma ya nasa jawabin. To da farko dai jawabin da muke tsammani daga gurin shi shugaba Najeriya Muhammadu Buhari shi ne zai zo zai yi batu zai bayani akan nasarorin da ake samu a Najeriya akan
yayi
da rashawa.
To
ya yi fannin tsaro.
Fannin tsaro.
Inda zai nemi shugabannin kasashen duniya su taimaka masa a yakin da yake yi da cin hanci da rashawa. Tunda kin san dole an kwaso kuɗi kasashe ake kawowa a zo a zuba su a bankuna. To zai amfani da wannan damar zai nuna ci gaban da yake samu da kuma yanda kasashen za su taimaka wa Najeriya ta maido da kuɗaɗen da aka sace. A bangaren tsaro kuma zai bayanin yanda ake ya kare tsakanin da Boko Haram. Duk da yake cewa an kare Boko Haram amma akwai saura. Zai yi wa Majalisar Ɗinkin Duniya bayanin cewar ya ake ciki mai ake ci game da wannan batun su. Sai kuma batun tsaro da yake faruwa a yanzu na Biafra na masu neman ballewa daga Najeriya ba su kasar su. To duk da yake da rundunar sojan kasar ta ayyana su a matsayin kungiyar ta'addanci. To muna sa ran za mu ji wani abu akan wannan ga jawabin na shugaba Muhammadu Buhari.
To sarfila batun tattalin arziki fa ko akwai wani abu da ake sa ran shugaba zai yi magana game da tattalin arzikin Najeriya?
Tabbas abinda zai yi shine zai bayanin cewar akan tsaro kamar tsaro da na faɗa miki tsaro shi na ɗaya daga cikin abin da yake saka masu sa hannun jari suke tsoron zuwa Najeriya su saka. To zai kwantar musu da hankali ta nuna musu cewa sun yi aiki sosai tukuru ga nasarorin da aka samu da su zo Najeriya su zuba hannun jari idan sun zo sun zuba da su samu riba kuma hankali kwance ba tare da dajin wani hankali ba.
To ana sa ran zai yi bayani akan halin da tattalin arzikin Najeriya yake ciki wanda aka ce ya fita daga koma bayan da ya shiga shekaru da yawa da suka gabata?
Tabbas zai muna sa ran zai yi bayani akan haka zai nuna mana cewar me ake ciki kuma ya tattalin arzikin Najeriya yake duk da yake da cewar yanzu mai ya dan fara tasowa. To za mu ji. To abinda ba mu tabbatar ba shine zai magana akan magana tattalin arzikin zai hado maganar noma da ake a Najeriya wannan nasarori aka samu. To shine ba mu tabbatar ba amma muna nan muna sauraron mu ji abin da zai faɗa a jawabin nasa.
To a gurguje ka dan ambaci cewa shugaba Trump shi ma yayi bayani ko za ka dan gaya mana kaɗan daga cikin abin da ya faɗi?
Wato shugaba Trump abin da ake zato zai yi magana shine yayi magana tabbas. Na farko shine kokarinsa na ware Amurka daga kan da sauran kasashen duniya. Wato wannan abu da yake faɗa cewa a sa Amurka a farko. Yayi bayani akan wannan. Ya nuna cewa Amurka tana fita tana yi wa sauran kasashe ayyukan da ita ba ta yi wa kanta ko ba a saka mata.
To Mallam Sarfilu za mu dakatar da kai nan wuraren sai kuma an jima idan Allah ya kai mu za mu waye ka mu ji ƙarin bayani lokaci ya ɗaga mana hannu yanzu mun gode.
To madalla.
Yawwa. To a gaida Sarfila Hashim Gumel da ke birnin New York yanzu haka inda ake gudanar da taron Majalisar Ɗinkin Duniya. Yanzu kuma bari mu koma Najeriya. Ofishin sashen Hausa na muryar Amurka da ke birnin Tarayya Abuja ya shirya wani zama da shugabannin matasan Arewa da na kabilar Igbo da na Yarbawa a ƙarƙashin jagorancin abokin aiki na Sahabu Imam Aliyu. Dan nazarin yadda za a warware rikicin ƙasar da wato rikicin da ƙasar ke fuskanta yanzu haka. Daga Abuja ga Madina Dauda.
Na yanzu za a bincin na gaskiya duk wanda ya ga abin da ya faru an samu zaman lafiya sosai. Saboda amma sai ka ga wanda ba za ka zauna ba za ka ga abubuwan da ke lalata ma yanki ba za ka zo ba za ka yi magana ba. To duk matakin da sun ɗauka a kan cewa kungiya a kan bai kamata abin da ta dinga ci gaba da ayyukanta ya ci haramta ta ta ce da an samu zaman lafiya sosai.
Steve Inkem Anyaka ɗaya daga cikin shugabannin matasan kabilar Igbo kenan yake yaba matakin haramta kungiyar IPOB ta ƴan aware da gwamnonin yankin kudu maso gabashin ƙasar suka ɗauka. Ya yi wannan yabon ne a lokacin da yake magana cikin wani shiri na musamman da wannan tasha ta shirya a Abuja a yunkurin neman bakin zaren warware rikici da ƙasar take fuskanta. Yarima Shatima, shugaban haɗakar ƙungiyoyin matasan Arewa, ya ce sun gano makwancin Nnamdi cewa so yake ya tada fitina da zarar suka ga abin da ya fara aukuwa a Aba.
A guguje muka je Kano muka yi emergency world press conference ina ji kuna da bai ni ne chairman din wannan zama muka yi magana akan cewa kar a maida martani
akan abin da ya faru
na da kwarai da tsari da
kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da
kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da ya azalatin irin goyen bayan da Nnamdi Kanu yake samu kan rashin ayyukan yi.
Na gan Nnamdi Kanu wani ya tara da suke wannan abubuwa da suke bin shi dinnan. Gaskiya suna da aiki ne, aiki ne na gan babu. Da suna da aikin yi ne ba za su bi wannan. Saboda wanda cikin suna ina cikin yamarin manna da abokana. Da an muka yi magana da su ce ba ruwansu da wannan Biafra. Zaman lafiya fi.
Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Madalla a gaida Madina Dauda. Yanzu kuma bari mu leƙa Jamhuriyar Niger. Kungiyar Jami'o'in Afirka ta Yamma a Wawu na gudanar da taron ta na shekara-shekara a birnin Yamai na can Jamhuriyar Niger din dan nazarin gudunmuwar da jami'o'i za su bayar wajen ɗaukar matakan inganta rayuwa al'ummomin yankin wanda ya danganci abin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta kudurta. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaiman Muna Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Samar da ci gaba mai ɗorewa domin inganta rayuwar al'ummomin yankin Afirka ta Yamma daidai da kudurin Majalisar Ɗinkin Duniya shine jigon maudu'in da masana za su baje a yayin wannan taro na shekara-shekara wanda kungiyar Jami'o'in Afirka ta Yamma Association of West African Universities AWAU ta shirya. Shugaban Jami'ar Ilori Professor Abdulganiu Hambali, bugu da ƙari shugaban kungiyar Jami'o'i ta AWAU, yayi ƙarin bayani akan manufar wannan haduwa.
Kaga ba inda mutum zai rayuwa in ba kwanciyar hankali. Jami'o'i kuma akwai bangare da yawa da suke bincike wajen rayuwa da kuma zaman lafiya a cikin mutane. In ka duba akwai tashi hankali a duniya koina, ayin ba da ilimi ya zamanto jami'o'i sun kusance sun hada kai mutane ba, za a ga zaman lafiya zai zama problem. You know, magana lafiya da magana road da sauransu ko min rayuwa mutum and ilimi ya taba. So siyasa muka sa wannan taruwa.
Wannan shine karo na biyar da jami'o'in kasashen Afirka ta Yamma ke hallara a zauren taro guda tun bayan kafuwar kungiyar AWAU a shekarar 2011. Saboda haka shugaban jami'ar Abdulmumuni ta Yamai Professor Habibu Abarshi ke kallon irin wannan haduwa a matsayin ta ƙara wa juna sani.
Kun san ba iya samun adace bisa ga abubuwa da yawa matsaloli da a gare mu sai in mun haɗu gabaɗe. Wani ya taimaka ma wani ga abin da ya ƙware bisa gare shi, kuma wancan ya taimaka ma wani shine hulɗar da muka so ta girma ta bunƙasa tsakanin mu. Kun san yanzu duk ƙasashen da a gare mu nan a yanki na Afirka ta Yamma ba mu da haɗi ƙwarai mai ƙarfafa mu. Shi ko kun san sai an haɗu na aka samu ƙarfin da za a iya tallafa ma juna a samu ciwo kanu waɗansu matsaloli.
Kullo da shawarwari masu alfano ga shirin ciyar da ƙasashen Afirka ta Yamma gaba shine abin da ma'aikanta ke fatan samu daga masanan da ke halartar wannan taro, in shi ministan ilimi mai zurfi Yahuza Sadisu.
Abinda gwamnatoci musamman gwamnatin Nijar ke jira shine idan sun kare su gabatar mana dadami da mi suka tattauna wani irin shawarwari suka bada, inda su a tunaninsu idan gwamnatoci suka bi su za su cimma buri. Muna jiran wannan kundi wanda za su gabatarwa a ƙarshen taron su, mu kuma mu dauke shi mu nazarin shi.
Karancin kudaden gudanarwa na daga cikin kalubalen da ke gaban jami'o'in Afirka a yau. Dalili kenan da kungiyar AWAU ta ce taron na Yamai zai dubi wannan matsala don tantance shawarar da za a gabatarwa gwamnatoci. A gobe Laraba taron ke kammala. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Munin ilimi fitilar haskawa, ilimi fitilar kyallawa, ilimi gwadabon haure.
To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogon mu anan yana cewa karfe 11:19. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na muryar Amurka zan gabatar. cikin watan Agustan da ya gabata ne aka gudanar da wani taron bita na ƙasa da ƙasa a jihar Lagos da nufin gano bakin zaren inganta ƙananan masana'antu a ƙasashen Afirka. Taron da ya samu halartar ƙwararru a fannin kasuwanci da aikin noma. Haka kuma an gudanar da wani babban taron ƙungiyoyin manoma da makiyaya a jihar da magaranta jamhuriyar Nijar. Da farko dai ga wakilin murya Amurka Babangida Jibrin da bayani kan taron da aka gudanar a Lagos.
Taron na samun halartar wakilai daga jihohin Najeriya daban-daban da ma wasu kasashen nahiyar Afirka. Injiniya Awal Ibrahim Bununu da ke wakiltar shugaban kungiyar masu ƙananan masana'antu ta Najeriya ya mun ƙarin haske game da muhimmancin wannan taro.
A takaice dai taro ne da gwamnati su kungiyoyi masu zaman kansu suka shirya tare da taimakon gwamnati domin a zo a tattauna matsalolin da me ake samu a sarka cewa a Najeriya muna da kaza muna da karfi muna da arzikin gona zamu iya dogara da kanmu a harkan gona a harkan masana'antu amma duka wayannan abubuwa a takardu suke na gwamnati abubuwan nan ba su zo sun aiwatu a ƙasa an ga yanda muka zama lalle mun fara daukan hanyar rashin dogarawa da dogaro daga man fetur ba to sai aka ce ai wannan taron shin mu masu gwamnati tace to mu zo mu taro mu yi bayani menene bukatun mu me muke son gwamnati ta yi kuma su kuma gwamnati me ya kamata su yi saboda kar kowa ya zauna akan laifinsa yana ganin laifin wani tsakanin gwamnati da kuma shirin masu zaman kansu to saboda haka mun zo ne mu tattauna wayannan matsaloli ya za a yi a dogara da kai din a koma a fito daga dogaro da danyen man fetur a dogara da gona da masana'antu da ma'adinai da shirin
Dr. Abdulrazak Ibrahim na cibiyar binciken harkokin noma na Afirka dake kasar Ghana ya mun karin haske game da kasidar da ya gabatar a wajen wannan taro na amfani da fasahar zamani wajen bunkasa iri domin ciyar da al'umma
Idan ka lura a Afirka gaba daya muna da matsala na inganta harkar noma kuma kashi 60 cikin 100 na mutanen ta harkar noma suke shan abincinsu amma in ka kalli kuma abinda ake samu na arzikin kasa bai fi kashi 25 ba saboda haka ya za a gyara kuma gashi muna da matsala na cewa nan da shekara 2050 Najeriya za mu kai mutum wajen miliyan 400 ya za ka yi ina waɗannan mutanen za su samu abinci Daya daga cikin hanyoyin da zaka bi don ka inganta harkar noma shine kai amfani da fasahohi na zamani. Daya daga cikin wannan fasahar shi ake kira biotechnology. Amfani da wata halitta ko tsirrai ce ko bacteria kwayar halitta bacteria ko dabba ko ma mutum kai amfani da kwayar zarren ta ka fitar da wani abu da zai amfane ka. Bangaren harkar noma yawanci ana amfani da irin wannan fasaha ne don a inganta ko yalwa yawo rota abinci ko kuma akwai wani magarkoni magana iso da zaka sa zama cewa banda kayan gina jiki irin su protein da carbohydrate da muka sani to zaka iya sa vitamin cikin abincin fasahohin da ake amfani da su ta yin haka sune harkar biotechnology
ana sa ran taron da zai fito da hanyoyin da gwamnatoci da masu ƙananan masana'antu za su bi domin ci gaban kasashen baki daya Yanzu kuma zamu je jamhuriyar Nijar inda aka gudanar da babban taron kungiyoyin manoma da makiyaya. Ga wakiliyar murya Amurka Tamar Abare da ƙarin bayani.
Kungiyar FRAPS mai kula da harkokin noma da kiwo a ƙasashen Afirka ita ce ta tallafa aka shirya wannan babban taro tsakanin manoma da makiyaya na jihar Difa Maradi da magaran a nan jihar da magaran. Abdu Nino wanda ake ce ma Gajango shugaban kungiyar manoma ne da makiyaya na ƙasa.
Su kuma waɗannan manoma da makiyaya da yake su ne suke ba su samu aka tsara su yadda ya kamata ba. Duk abun da zai faru in dai na abun da bashi da kyau ne su ne za su fi kowa shan wahala kenan mu hada su mu tara su mu gani yaya za su samu su zamna lafiya su federation zaman lafiya ba abu bane mai kyau mun gani da idanunmu in ana sare kakan da an kai duka ba a risa dan rikici kadan wannan rikicin in ya faru yaya za a gera shi ba a kashe wani ba kuma ba a zubda jini ba kullum in zace in wani abu ya faru za a gera shi daga kashe wani ko zubda jini to har yanzu a cikin kasashen mu a Niger muna gani wannan kaman koma baya ne a gare mu
muhimmin abu dan kauce ma rigingimu shine a hada karfi da karfi in ji ga jangon
idan ana so a zamna lafiya to sai an samu su wane ne a ciki a yanzu dai inda muka taru anan mu misalin gungu hudu ne akwai gwamnati akwai sarakan gargajiya akwai kungiyoyin manoma da makiyaya, akwai kuma ita wannan kungiyar wanda ta hada noma da kiwo. Kenan waɗannan gungu guda biyar kowa zai dauki niyya gerar da yake iya kawowa game da zaman lafiya.
Wakilin muryar Amurka kenan Tamar Abari kan taron da aka gudanar na manoma da makiyaya a jamhuriyar Niger. Masu sauraron mu, anan muke ka ƙarshen shirin namu na yau baki daya. Sai kuma mako mai zuwa idan mai duka ya kai mu, zamu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakilan muryar Amurka da suka taimaka wajen kawo muku shirin, Babangida Jibrin na Lagos da Tamar Abari shirin magaran. Sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta hada mana sauti. Ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa a huta lafiya.
To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email. Sakon farko ya fito ne daga Sufyan Gumel Zangon Daura. Yace salamu alaikum VOA. Jin yajin aikin da malaman jami'o'in asu suka yi abin a yaba musu ne. Da fatan gwamnatin Najeriya ta cika musu alƙawarin yarjejeniyar da suka kulla. Sai sako na gaba yace salamu VOA Hausa da fatan kuna lafiya. Hakika a wannan makon ne jihar mu ta Katsina ke cika shekara 30 da samun yancin kai na jiha. Kuma hakika an samu ci gaba sosai. To amma sai dai har yanzu akwai sauran rana a kaba. Domin yanzu haka akwai inda ma bai san ana wani mulki mai kyau ko mai son canza rayuwar al'ummar jihar Katsina ba. Sako daga Abbas Sa'ad Mahuta. Sako na gaba na hadin gwiwa ne daga Ado Salati goma ga Annabi Rijau. Da Bashir Kansila mai tukunya Dirin Daji da Abubakar Sadiq Belal da Abubakar Abubuwa Kankara. Suka ce salam VOA Hausa. Dan Allah ku fada mu shugabannin mu na jihar ne da cewa ya kamata su gyara hanyar Rijau zuwa Kwantagora. Matukar dai suna son su samu bakin yi Marjawa campaign a 2019. Salam VOA Hausa. A yau muna fatan Allah ya sa babban taron kolin Majalisar Dinkin Duniya da shugabannin kasashen duniya ke gudanarwa a birnin New York na kasar Amurka ya zamanto mai amfani ga kasashen duniya baki daya ba taron shan shayi a watsi ba. Sako daga Adamu Habu Umar Enyanga karamar hukumar Taura jihar Jigawa da General Buhari Hayyagu. Salam VOA Hausa. Dan Allah ku gaya ma gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi gaggawa daukan mataki akan cutar kwalara mai laƙuma rayukan jama'a a wasu sassan kasar. Sako daga Muntar Dan Ma'azu Baban Khalifa Jikan Kande da Yusuf Chimbi United States da Musa Otu Mubi. Sai sakon karshe na Rulwani Ibrahim London Uba jihar Adamawa yace ya kamata gwamnatin kasar jamhuriyar Niger ta sasanta da ƴan adawa dangane da kauracewa zaman taron da suka yi. To kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya.
Yau Talata babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya bude babban taron Majalisar Dinkin Duniya tare da sauran shugabannin kasashen duniya. A jawabin nasa, Mr. Guterres ya yi shaidin cewa begen kasar Korea ta Arewa na kira makaman nuclear shine babban kalubalen da duniya take fuskanta a yanzu. An san suci ta kasan Yarma ta yi Allah wadai da ke ta hakin bil'adama da ake yi a jihar Rakin da ke yammacin kasar, inda tarzoma da ake yi ta tilasta wa fiye da musulmin Rohingya 400 arcewa zuwa kasar Bangladesh makocin Myanmar a 'yan makonnin da suka shige. Ita kuma kasar India ta ce tana da hujjar koran 'yan gudun hijirar Rohingya din daga kasarta bisa bayanan sirrin da suka danganta su Rohingya din da kuma wasu wata kungiyar 'yan yakin sa kai.
To masu sauraro, a nan za mu dasa aya, sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A daidai wannan lokacin ga gaisuwar ta'aziyya zuwa ga iyali, uwa, 'yan uwa da abokan arzikin Malama Hauwa Ishaku Bello wadda ke da zama a birnin Kano wadda ta rasu da safiyar yau Talata. Allah ya ji kanta ya kuma ba da haƙurin dangana, amin. A madadin Jummai Ali da ta taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniyan mu Mr. Patrick, ni Maryam Dauda ke cewa sai an jima ku. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.